sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama shi ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma da Allah da kuma niya haka kuma ana iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashin to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masare assalamu alaikum yanzu din maladan Ibrahim Ayoneta da Grace Alheri Abu muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hasi ba labaran duniya za ku ciwa hukumar samar da sana'ar hannu wato NGE ta ce za ta horar da 'yan gudun hijira da ke jihar Adamawa har su sama 2000 sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba na Usman Ahmed Kabara kana mukamu ku sharhin jaridun Ghana ta da Ridwan Mutar Abbas sai sakon da ku masu sauraro ku kai ko muna amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Daliban da suka tsallake rijiya da baya harbin kan mai uwa da wabin da ya kasance ɗaya daga cikin harin da aka yi asarar rayuka da dama a tarihin Amurka sun koma makaranta jiya Laraba yayin da 'yan majalisun jiha da na tarayya ke muhawara kan yadda za a shawo kan asarar rayuka matasa a makaranta. An rufe makaranta Stoneman Douglas da ke jihar Florida ne tun da mahari ya kashe mutane 17 a makarantar makonni 2 da suka shige. Kisan da aka yi a makarantar ya sake tada muhawara kan dokokin mallakar bindiga, inda 'yan makarantar sakandaren da dama suka shiga gangamin neman kafa dokar mallakar bindiga. Daliba Nicole Gonzalez, ita ce ta ce da take komawa cikin makarantar, ta ce ba abu ne mai sauki ba.
I don't think anyone is physically prepared or mentally prepared to actually.
Sai ban yi tsammani akwai wanda yake ji a jika ko kuma a tunaninsa ya yi shirin shiga kofar makarantar nan ba. Harin ya sa majalisar dokokin jihar Florida muhawara kan batun kare dalibai a makarantu. A majalisar wakilai kuma kakaki Paul Ryan ya shaida wa manema labarai ranar Talata cewa tilas ne a cikin gibin da ke akwai kan binciken da ake gudanarwa masu neman sayan bindiga. Darekta harkokin sadarwa ta fada White House Hope Hicks daya daga cikin amintattun hadiman shugaba Trump tun ma kafin ya zama shugaban kasa ta ajiye aiki. Trump ya fada wata sanarwa jiya cewa Hope ta yi fice, ta gudanar da ayyukanta da kyau cikin shekaru 3 da suka shige. Tana da basira da hangen nesa, zan yi rashin ta matuƙa. Ta tuntube ni cewa tana so ta maida hankalinta akan waɗansu ayyuka daban. Na kuma fahimci haka. Na hakikanta cewa za mu sake yin aiki tare nan gaba. Hicks, ya shekaru 29, wadda ta kasance daraktar harkokin sadarwa mafi kuruciya a tarihin fada White House, ta ki amsa tambayoyi da kwamitin tattara bayanan sirri ya mata ranar Talata a zaman da kwamitin ya gudanar a kadaice. Hicks ta shaida wa kwamitin cewa wani lokaci akan buƙace ta danna gaskiya. Sai dai ta ce ba ta taɓa shanta alƙarya ba dangane da abin da ya shafi binciken katse London da ake zargin Rasha da aikatawa a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 da ɗan takarar jam'iyyar Republican Trump ya doke abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Afirka ta Kudu ta dauki matakin farko na kafa dokar da za ta ba gwamnati ikon kwace filaye da mutane suka mallaka ba tare da biyan fidiya ba. Gurin da ake nema a cimma da wannan tsarin wanda jam'iyyar ANC mai mulki ta gabatar shine cike gibin da ke akwai da ya durkusar da bakaken fata, duk da yake tsarin ya samu gagarumin goyen baya zai dauki lokaci kafin a iya aiwatar da shi. Majalisar Dokokin ta kada kuri'a ranar Talata kan yadda za a yi wa kundin tsarin mulki gyaran fuska ya ba da damar kwace filaye, abinda ya kwanta wa al'ummar kasar da a rai wanda Turawa tsiraru har yanzu suke iko a galibin gonaki. Sai dai dan siyasa mai ra'ayin mazanjiya Julius Malema ya ce babu wani canji da za a gani in an awutar da wannan.
No one is going to lose his or her house. No one is going to lose his or her plan.
Yace ba wanda zai rasa gidansa, babu wanda zai rasa masana'antarsa. Abinda kawai muke cewa shine ba za su mallaki kasar ba, za su yi haya ne bisa ga tsarin da aka yi musamman ma bayan an yi garan bawul a kundin tsarin mulkin kasar. jam'iyyar hamayya ta Democratic Alliance ta kada kuri'a kin amincewa da wannan mataki ta kuma dora alhakin jinkirin sake raba gonaki kan jam'iyyar ANC wadda ke mulkin kasar tun bayan mulkin wariyar launin fata a shekara ta 1994. Daga ƙarshe an ajiye gawar fitaccen mai bisharar nan ba Amurka Billy Graham domin karrama shi jiya Laraba da kuma yau Alhamis a bangaren ginin majalisa mafi kwarjini a da ake kira Rotondo. Za a yi wa mutumin da ake kira fastan Amurkawa karramawa da ba safai ake yi wa Amurkawa ba. An kuma nuna irin wannan karamci ne na ƙarshe ga ƴan fafatukar kwatar ƴanci Rosa Parks lokacin da ta rasu a shekara ta 2005. Iyalin Billy Graham sun shiga sahun ƴan majalisa da shugaba Donald Trump da mai ɗakin sa Melania wajen tarbar gawarsa jiya Laraba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma yadda muka shaida muku a gabatarwa cewa hukumar samar da aikin yi na hannu NDE ta ce za ta kammala shirin horar da 'yan gudun hijira a Malkohi da ke jihar Adamawa har su sama 2000. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yayin ma dai kaddamar da shirin a sassan 'yan gudun hijira da ke Malkohi, kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa Kabiru Mijinyawa ya ce tuni su a majalisar suka ma samar da doka domin kyautata waɗanda tashi-tashin hankulan Boko Haram ya shafa.
Adamawa state tana cikin state wanda Boko Haram nan abu ne ya shafe mu, wanda muna da dokoki wanda muka tsara musamman na mutane wanda kamar in an kai ma wani hari ko akwai wanda suka ji ciwo ko wani abu za a iya kai su kowane asibiti ko clinic ko dispensary ko wani asibiti wanda za a ba da magani. Magani nan ba za a karba kuɗi ba, za a yi treatment nasu ba sai an ga police, an ga waye-waye ba, wanda dai duk abin da ya kamata a yi wa mutum a yi. In dai ka gani bill din sai ka tura wa gwamnati, za a biya ka lokacin nan take za a ba. NDE su yi maka training, ba su baka abin da za ka yi amfani da shi ba, bai tashi ba.
Mr. Kenneth Maigida shi ne shugaban riko na hukumar ta India a jihar Adamawa, ya koyi ƙarin haske game da wannan sabon shiri na horar da 'yan gudun hijira.
Za mu yi training 'yan gudun hijira 2500 a fannoni da a camp guda biyu wanda muke da su a Adamawa state. Da muka zo camps din kuma shirin da muka yi ba mu samu 2500 nan ba. So yanzu mun extending training din nan ma wayanda suke zama a cikin communities. So za a yi a camps guda biyu din nan da kuma wayanda suke zama a host communities.
To yalla bai kwa na fanni za horar da 'yan gudun hijira. Haila yau dai ga jami'in hukumar ta NDE.
Fannonin suna nan da yawa kaman yin sabulu, yin saka irin na injin ba na hannu ba, da injin za a amfani da shi a yi wannan saka. Za a yi kuma koyo wanda za a yi yankunne, wato bits and wireworks, shi ma za a yi. Za a koyar da su kuma ta fannin noma a fish farming, wato fannin noman kifi da poultry, wato kaji, yanda za a yi amfani da kaji, wannan ma za a koya musu. Za a koya musu kuma abinda muke kira seed multiplication, wato yanda za a yi noman zamani, kamar kana so ka sarrafa mangoro na zamani, haka za a koya musu.
Shiko Mr. Midela Iliya da ke zama jami'in hukumar NEMA a sansanin 'yan gudun hijira na Makohi ya ce fa suna mamaraba da wannan shiri na hukumar ta NDE.
Mun ji daɗi da move da suka yi, za su koyar da ITPs don in sun zo sun tashi a nan sun tafi gidajensu, abin da aka koyar musu za su yi amfani da shi, kuma zai taimake su kwarai da gaske. Don sun ce za su yi training mutane kusan 2500. To wannan 2500 din nan in an yi musu training, in 2500 nan sun sake training wayansu, ka san an samu karuwa kenan.
Ahmad Abbas Sudi da kuma Shehu Muhammad Dankolo da masu kai jawabi a taron sun koshi a wajen gudun hijira ne da suke mai da hankali wajen koyon sana'o'i domin kyautata rayuwarsu a nan gaba.
Abinda muke so ya amfane ku kenan, daga nan kuma ku dawama ku zama zaman kanku, ba sai kuma an dogara ga wani ba, ya Allah an ko ga mai gida ko a gonaki.
Sa hankali ku akan abin da ake koya muku. Bayan wannan training muna so mu ga cewa akwai canji. Canji da ake so a ga cewa rayuwar ya canju, wannan rayuwar da kuke ciki kun bar ta.
To kuma mai 'yan gudun hijira ke cewa dangane da wannan sabon shirya a yanzu?
Gaskiya da jin wannan labari mun maraba da shi, kuma mun ji daɗi, mun farin ciki sosai kuma da wannan labarin da muka samu kuma Allah ya sa ya tabbata
a koya mana sana'a ba mu ganin wani abu din nan a gaskiya ba mu jin dadi muna so yanzu in kuka koya mana mun fahimta ya kamata a ba mu abinda zamu ringa jujjuyawa mu ma mu ji dadin shi mu rike yaran mu har ma wani ma zamu iya mu koya masa shi ma ya ji dadin haka
wasu an gudun hijira kenan ma da rikicin Boko Haram ta raba da gidaje a jihar Adamawa kuma fata ma dai shine Allah sa kulliya take biyan kudin sabulu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azanta duniya kasan ma'azanta to duniya akwai
to a gaida Ibrahim Abdulaziz kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan
tunda ilimi ya dala majahilci alfali ya dala mugunta mai sada
dala kala
ko mai sada
dala kala
ai ga so zaran adi dogon banza
mazo kai wanda bai dala
ma ga so zaran adi dogon banza
to Allah cikin marigayi dan gairo kar a shagala ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu agogo ya ce karfe 2 na tsakar dare da minti 11 ga kuma shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba
masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar tare da taimakon
Ibrahim Jarmai
Tawa barka da shigowa Mal Ibrahim
barka da Malam Usman
yawa to mako me da ya wuce dai ka san mun tattauna ne akan gwamnan Nasarawa wato Malam Umar Tanko Almakura wanda mun yi magana akan yana da bukata ta musamman amma bata hada shi kaiwa ga matsayin da har yanzu ya zama gwamna ba a jihar sa
haka ne
yawa
haka ne
to kuma ka san a makon mun yi wa masu sauraro alƙawarin cewa zamu dauko musu labarin wani bawan Allah da ka gano wanda yazo yin digirin digirgir anan
wani matashi ba
wani matashi kuma wanda kace kun hadu na matuna cewa na ka taba nuna min shi da muka je wani taro na zumunta din nan
in kaga hoton shi in aka ce maka yana da
ai ba kamar wata tawaya ba kai saka ce wai wannan baya ji ba
eh wato yanzu Usman ka gan shi ya sa irin court ya sa necktie mallan
ya zanzare abin shi
ga wani
murmurshin shi kana gani ka san hankalin shi a kwance yake
bare da gaske bare da gaske to sunan wannan matashi Umar Tukur kuma ainihin dan jihar Adamawa ne yawa wato Usman abin da ya faru shine gayyata ta akai wurin wani suna da naji na shiga muna gaisa sa da jama'a ana ta musabaha ana
gaisa
na kawo gari shi sai na ga ya daga mu hannu ya jinjina bai da ke kuma ba sai na ga shi kuma da wasu tura gefen shi
gudu to wannan ko turanci ne ya
to kaji da wasu tura guda biyu a gefen shi kuma muka gaisa sai na ga dubas shi kuma ba to ainihin wanda ya gaishe ni sai ce ai shi ma daga Najeriya yake amma kurma ne
Allah sarki ashe dalilin da shi bai ba magana ba kenan
eh nace to
kaga ba kyau sauri shi sa ba kyau sauri yake hukunci da
ya dai don kulan ku mun dan
kafi
da aka saba irin gefe wannan
da kai saurin fushi sai a cika dawa lakin shi ashe sai ka zata ya ki ba magana ni
to shi ne sai na koma nace to yanzu ban san da za a tun da ni ban iya magana kura me ne ba bari mu magana da shi eh to shi ne da naje sai ya dauko waya sai ya mun yace in bude waya ta bude to sai ya rubuta ya mika mun karanta sai ya rubuta sai ya mika mun ya karanta
Allah sarki kaje da muka kaga ilimi ya zama muku kunne da ido
wato shi Umar Tukur dan ainihin jihar Adamawa ne amma an haife shi a shekarar 1986 22 ga watan da yake
dan janairu ne ni ma dan janairu ne amma ni 15 ga wata
15 ga wata
amma ni ba 1986 ba
a to kai
1990
da ni yawa kare ji yawa
shekara 10 ne tsakani na da shi ni 76 aka haifa
a lalle akwai rata da yawa yazo karatu a nan ya karanta ainihin in ci yayi digirgir a abin da ake kira English as second language.
Wato matsayin turanci a matsayin yarenka na biyu da
yarenka na biyu. Yawwa. To kaji.
Shi yake koyarwa.
Sannan kuma to ai da ya gama ne shine sai aka dauke shi aiki.
Ko
da san ga irin haziki ne sosai. To yanzu haka shi malami ne
koyarwa. Na wannan yaren kuma na turanci.
To kaji. Turanci ki koyarwa.
To rubuta musu yake kenan.
To shine abin ka san kula ne suna da
hanyar
abubuwa da hanyoyi da suke suna koyarwa yadda ake koya musu kuma da
bakasi ne ka san bakasi taba suke kurzu-kurzu haka suna karantawa
yawwa to su kula man akwai yadda ka san dabarun koyarwa iri-iri ne
eh haka kuma dama Galdet nan university nan dama ta mutane masu bukata ta musamman ce
yawwa kaji yawwa to koyarwa yake yanzu haka kuma shi director ne na publicity and communication of Stanford Ubuntu wato ina ganin kamar wani application ne ko
ai Ubuntu din nan wani software ne da ake amfani da shi a na'ura mai kwakwalwa wanda yawanci manhaja ne kamar na computer wanda ana amfani da shi ne wajen wasu operating kamar a ce bude-buden wasu na wasu bangarori na computer kamar akwai abin da suke kira irin OpenStack akwai wani LXD da Juju da kuma irin Snaps for developers wanda mutane masu kirkire irin wannan manhaja suna amfani da shi sannan har wasu akwai wanda ya taba gaya mun yace wannan Ubuntu din in kana da shi a in system din kai shi yake amfani da shi na computer ko virus baya shiga shi
baya shiga
shi ya wato
na tunai wannan ina ga an ya taba rike wani mukami ko kuma in ce na siyasa ko da
alamawa yayi a yanda naga dan takaitaccen tarihin shi ya rike ya taba zama mai bawa gwamna shawara na musamman a bangaren harkokin bukata ta musamman na nakasa haka
sai
a jihar Adamawa din kenan
sannan kuma bai tsaya nan ba da haka shi wato ya sa matasa a gaba a zuciyar shi kuma
eh yawa in ce na ji kamar wani magana matasa
ya wajen ganin ya karfafa su da kuma nuna musu wasu hanyoyi ta yadda su ma za su samu su ci nasara
eh gashi naga aka rubuta cewa yana bukatar ya zama ɗaya daga cikin jagoran da za su dinga kalla su mutanen da suke bukata ta musamman misali ta bangaren ji su kalle shi su ya zama musu misali
Allah mu taimake dukkan bayi baiwa da ka ko akan wa kai ke wani kaga tawaya halitta tai tai abin ta kokoli wani ta baya juyayi sai ko karma ya da kowa ba hauti na ka saba ta sauka sawa ba mai na ka sata shi kai ilimi ya fi bai ku shi da tangoma bai mai ko Tunda kwaya sani ya kammala komai yayi ilimi ya zaman to shagwar mai kuma naka sagare shi baya ganin komai Allah taimaka wa mai kamin kiti naka saba ta sauka sawa ba mai naka sata shi kai ilimi
to yanzu dai a takaitake ne ina nan America da zama
yanzu haka yana nan Washington DC
yana DC
kuma malami ne koyarwa yake
to kaga daren da na samu dama ke laifin jin kai ziyara in
ya kamata ka
dan harbe a kujera ina kallo yana koyarwa in ga ikon Allah gaskiya ne to kaga kenan a takaice wannan maganar da kai ba abin da ya bayyana mana shine ilimi shine ta bakin shirin na harande garkuwar dan adam wannan shine garkuwar shirin kuma kaga misali inda bai ilimi ba wannan dan maganganun da kuka yi ta waya ba zai yiwu ba
ai na ga ka san game da na bukaci samun tarihin nashi ma na neme shi nake tuba na san ba zan iya kiran shi ba sai dai abin da zai fi so ki kawai bari in aika mai sako sakon da kuka kwana
to
ai ina ku aika mai sai gashi ya kara ya aiko da nashi
to alhamdulillah to kan abu yayi kyau yanzu kan saboda lokaci dole mu dan jalin zamu yi shirin sai ba ku mai zuwa mu sake jiyewa ai na ce to ina Ibrahim ne nace to bari ni lalubo ka ko ta yaya ne ko kana gida sai na lalubo ka mun yi magana wannan bawo Allah a gaida mun yayata
to za ta ji ma Allah
a baya shi kadai ne ba a so in ya zo guri a ce to ya iso komai dai da ba mutane ba ta so dai ilimi ya wuce wasu Na ka saba ta sauka sawa ba kishin nan a baya ya daure da can dakin sa ba a take hure yayi da kurma ya yana kwadan zaure amma yanzu ya kasance zinare duk bai in sun iso shi ne ya fi na kasa ba kashin da zai kasance mar karfi ta shiga ce bitar ilimi shi yafi wata rana ka fi karfin mai karfi ka barbara har gare ni akwai laifi ban jin dadi ana ci magarfi na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa ta shiga ilimi yafi yafi bitar inyora wata da bazata kata shi kai ta kungata kai ilimi za ka zama to dan gata ka san ilimi yana kauda makanta baraka ce ka nema domin yabi
yanzu kan duka nan shirin ya kammala a madadin
Ibrahim Jermai
a madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julia Lazarus Gresham da take hada mana sauti sai kuma ni Usman Ahmad Kabara da na shirya na gabatar nake cewa mu zama lafiya
to a gaida Usman Ahmad Kabara yanzu kuma ga Rilwan Mukhtar Abbas da sharhin jaridun Ghana
dan kuma sharhin jaridun ne yau da jaridar da Informa wadda babban labarin ta shine babban gidan gwamnati Flagstaff House ta yi fataka da kuɗi gara sidi biliyan 50 akan taron NPP jaridar ta ce kasa da mako daya da rahoton da Transparency International ta gabatar dangane da cin hanci a shekara ta 2017 wadda ta nuna cewa kasar Ghana bata kokarta ba ko kadan a karkashin mulkin shugaba Nana Akufo-Addo muqaddashin babban sakataren jam'iyyar da ke mulki New Patriotic Party ya sake fillo da wata badakallar ta zargin cin hanci ga babban gidan sarautar ta Flagstaff House inda kujerar sarautar gwamnati take har yau dai a jaridar ta The Informa ministar kudi yayi watsi da kukin yangana jaridar tace ministar na wato kudi kan ofurata ya gargadi yangana in suna son su ji yadda tattalin arzikin kasar ke ci gaba to su yi kokari su rinka biyan kudin haraji har yau dai an kai shiga shafi na biyar na jaridar ta Informa kasar Ghana na a cikin hatsarin rasa matsayinta na aikin wutar da zaman lafiya na majalisar dinkin duniya jaridar ta nuna cewar wani shahararren masanin sha'anin tsaro Emmanuel Cotin ya ayyana cewar kasar Ghana zan ba da jimawa ba za ta iya rasa matsayinta a majalisar dinkin duniya na tabbatar da zaman lafiya muddin aka tabbatar da zargin da ake yi na lata na wasu 'yan sanda 46 na kasar Ghana har aka tabbatar cewar wannan zargi gaskiya ce Daily Guide jaridar ta ce an samu rudani a ranar Alhamis a kwamitin babban alkali da ke binciken hukumar zabe a bisa shugabancin Charlotte Usai da mukaddasanta guda biyu da ake zarge sun yi badakalar da ke a ainihin ofishinsu wannan ya faru ne bayan da aka gayyato ma'adanan na jam'iyyun siyasa domin su kuma su zo su gabatar da ba'asi game da wani wanda shi kuma ya sake gabatar da su ga ainihin hukumar zaben na kasa da Inquisita ta nuna cewar hukumar bincike na kasar Ghana wato BNI na takin tsaka da gwamnati akan canja wata ayar dokar tsaron kasar day to day an cabke wata mace yar kasar Kenya dauke da cocaine a ainihin Kutuka International Airport a nan Accra da jaridar day to day muka iso karshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah Muftara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to yanzu kuma ga sakonin da ku masu sauraro kuka aika mana
a
Assalamu alaikum, sunana Mu'adh Tela Wauru baka sandubin sai haske kana hukumar mulki ta gada jihar Sokoto kuma Najeriya. A ra'ayina shine ina cewa gaba Buhari bisa da jinjina kuma da zai gani shi bisa ga kokarin da yayi na amso kudaddai daga tsera na Najeriya. Gaba Buhari kai kokari kudin da ka tara da Allah ayyana ɗan Najeriya aiki da shi da suwa a gani a ƙasa.
Assalamu alaikum wurin Amurka. Kuma na alaƙa kuma na bayyana shi daga Lagos da harkokin Najeriya. Wakan ina ba da goyon baya na kaman yadda gwamnan jihar Kaduna ya yi ga makarantar sa malamai na makarantu. Ya an ce mu ko gwamnan mu na Kebbi State zai haka nan da mu ba su goyon baya 150 saboda idan babu malamai na kwarai to babu yadda aka samu ilimi. Saboda haka nan muna ba da shawara wa gwamnan jihar Kebbi shi kuma ya bi sawu irin da gwamnan Kaduna a tantance malamai a samu na kwarai.
Assalamu alaikum muryan Amurka. Mai magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa jihar Lifa jamhuriyar Nijar. Yau ina ma addu'a kasan mu Nijar da Najeriya. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya kasan mu Nijar da Najeriya.
Assalamu alaikum sahin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Musa Lutela bakin shafiya girgir a karamar hukumar Jafus cikin jihar Yobe tarayyar Najeriya. Don Allah sahin Hausa na muryar Amurka ku miƙa mu wannan sako na da mai girma gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gajar da a gyara mana hanyar da ta tayi daga garin girgir zuwa Karage. Wannan hanya ta yi mummunan lalacewa kuma tana da muhimmanci a gare mu. Allah ya sani girma gwamnan jihar Yobe ya ji wannan kiranawa.
Assalamu alaikum VOA Hausa mai magana Muhammad Yaro daga Aligongo Kisi jihar Oko. Abubuwan da yake faruwa a Najeriya matsalolin manoma da makiyaya da Boko Haram da sauransu duka tsarin soja ba zai iya sai addu'a.
Sunana Lawal Abubakar Bodanga daga Sokoto Najeriya da Allah VOA Hausa a sanar da sakona da lafiyarin 'yan Najeriya. Musulmi da Krista sai mu ce alhamdulillah rabbil alamin dangane da gwamnonin APC na Najeriya sun yanke shawara tsakatatta na koma tsayar da Muhammadu Buhari a zaman ɗan takarar jam'iyya a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya yanzu.
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana takaice.
Aka yace dalibai da suka tsallake rijiya da baya harbin kan mai uwa da wabi da ya kasance ɗaya daga cikin hare-hare da aka yi asarar rayuka da dama a tarihin Amurka sun koma makaranta jiya Laraba yayin da 'yan majalisu na jiha da na tarayya ke muhawara kan yadda za a shawo kan asarar rayuka na matasa a makarantu. An rufe makarantar Stoneman Douglas ke jiha Florida ne tunda mahari ya kashe mutane 17 a makarantar makonni 2 da suka shige. Kisan da aka yi a makarantar ya sake ta da muhawara kan dokokin mallakar bindiga inda 'yan makarantar sakandaren da dama suka shiga gangamin neman kafa dokar mallakar bindigar. Majalisar Dokokin Afirka ta Kudu ta ɗauki matakin farko na kafa dokar da za ta ba gwamnati ikon kwace filayen da mutane suka yi mallaka ba tare da biyan sidiya ba. Gurin da ake nema a cimma da wannan tsarin da jam'iyyar ANC mai mulki ta gabatar shine cike gibi da ke akwai da ya durƙusar da baƙaƙen fatar ƙasar. Duk da yake tsarin ya samu gagarumin goyon baya zai ɗauki lokaci kafin a iya aiwatar da shi. Majalisar Dokoki ta kada ƙuri'a ranar Talata kan yadda za a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska ya bada kowace damar kwace filaye.
To madalla yanzu kuma anan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin nan na sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ita Grace Alheri Abu da ta taimaka min domin gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya bada umarni. Da injiniyanmu Jim Cook ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku ne lafiya mu kuma ku kwana lafiya.